من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da tawfikinsa da yanayin nufinsa ya sake kewayo da mu daidai wannan lokaci na dabda ainihin soma wannan babbar ibada ta azumin Ramadan wanda kuma da wannan munasabar ake tsayawa kan waɗansu ayyuka muhimmai daban-daban waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya yalwata mu da su a cikin wannan lokaci daga ciki akwai tafsirin Al-Qur'ani mai girma littafi fiyayye wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar da shi domin ya zama shiriya anin wato da sababi na tsira da waraka ga masu imani insha Allahu a daidai wannan lokaci yau 29 ga watan Sha'ban na shekarar Hijira ta 1445 insha Allahu za mu ainihin fara wannan darussa na tafsiri a wannan masallaci mai albarka wanda aka yi wa laƙabi da masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi insha Allah za mu fara a yau kuma zan faro daga farko ne sanin cewa shekarar da ta gabata mun dangana zuwa anin suratul Nas insha Allah shi Al-Qur'ani abin karatu ne kuma abin karantawa da karantarwa tsawon rayuwa inda aka tsaya to sai a sake dorawa a gaba in an kai ƙarshe kuma sai a sake dawowa fatan mu Allah ta'ala ya ba mu iko yin haka nan ci gaba da dorewa akan haka har ƙarshen rayuwarmu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa zuriyoyinmu da 'yan uwanmu da za mu bari a baya su ma su dora akan wannan a zuwa lokacin da al'amarin Allah zai cika Allah ta'ala ya nufe mu kuma ya hore mana damar wannan karatu da samun dacewa da daidaito a cikinsa sannan kuma ya ba mu iko na shiga shi azumin da kuma rayar da watan da dangogin ibada daban-daban da aka tanada a cikinsa wanda zai sababta yardar Allah da samun tsira a wurinsa kuma Allah ya tsare mu daga dukkan wani abu da zai zama ribatar shaitan ne Allah ka datar da mu anin kamana tawfiqi alarma sai karanta mana suratul fatiha
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Suratul Fatiha wannan sura ana kiranta da Suratul Fatiha saboda an buɗe Al-Qur'ani mai girma da ita kuma buɗin komai shine farkonsa lalle ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, kamar da Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito a Musnad, da waɗansu malamai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan sahabi a wani lokaci ana cikin masallaci, ya ce masa kafin ka fita daga masallacin nan zan sanar da kai surar da ta fi kowace sura ainihin wato daraja da falala. To ana nan dai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa masa ba, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita, to shi ne Abu Sa'id ibn al-Mu'alla yake cewa ya Rasulullah, surar da kaman alƙawarinta. Sai ya ce me kake karantawa idan za ka yi sallah? Sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, ma'ana zuwa ƙarshe. Ce to ita ce surar kamar da aka rawaito hadisin Ubay ibn Ka'ab, wanda Muslim da wasu cikin ashabi sunan hada Imam Malik a cikin Muwatta, shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa yana cewa suratul fatiha ita ce surar da, ko kuma ce bari in faɗa maka in baka labarin surar da Allah bai saukar da wata sura kamar ta ba a Taura da Injila har ma da Alƙur'ani, ita ce ainihin suratul fatiha. Hadisai da dama sun zo waɗanda suka tabbatar da suratul fatiha ita ce sura mafi girma, mafi daraja a cikin surorin Alƙur'ani, duk da gajartarta, wanda saboda ɗaukan Allah ne subhanahu wa ta'ala, kuma ga wannan al'umma Allah ta'ala ya dawwamar da ita a bakunan musulmi, ma'ana babu wata sallah ko ta farilla ko ta nafila da za a yi ta inganta har sai an karanta fatiha. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab ba. Hatta sallar gawa a wurinsu Imamu Shafi'i da waɗansu maluma a ainihin an shar'anta karanta fatiha a cikinta saboda ingantar haka ɗin, a cikin hadisi Abdullahi ɗan Abbas da Imam al-Bukhari ya rawaito. Da aka fatiha ta da falala mai yawa, waraka ce, waraka ce kamar da inganta ainihin wato a hadisi, waraka ce ita ga zukata saboda abin da ta ƙunsa na ilimi da ainihin kimsa imani, kuma waraka ce ainihin ta gangar jiki, lafiyar jiki. Ya inganta cewa waɗansu sahabbai sun yi tafiya suka tarar da wani mutum basarake irin na karkara, kunama mai zafi ta harbe shi, an yi masa duk abin da za a yi amma bai samu sauƙin karyewar wannan dafi ba, sai da wato wani cikin sahabbai a dunkule dai kenan hadisi na da tsawo, sahabin ya karanta masa fatiha sai ya warke nan take. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mutum ya ce me ya sanar da kai cewa anin tawai da ce wato ruqya ce, wannan yana tabbatar da shi. Allah ta'ala ya datar da mu. Suratul Fatiha makkiya, suratul Fatiha a Makka ta sauka. Akwai malaman da suke cewa an saukar da ita ne a Madina, amma zance ne da ba mai ƙarfi ba. Wasu kuma sun ce waya an saukar da ita sau biyu a Makka da a Madina, amma da abin da jumhur suke a kansa shi ne cewa an saukar da fatiha tun ana Makka, domin an fallanta salloli biyar tun shekara ta goma lokacin da ani wato aka yi Isra'i da Mi'raji shekara ta goma bayan aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adadu ayatiha sab'u ayat, ayoyinta bakwai ne. Suratul Fatiha jama'at jami'a ulumil Qur'ani wa maqasidihi. Suratul Fatiha ta tattara dukkanin ilmummukan alqur'ani da manufofin sa li'annaha tashtamilu ala sanai ala llahi azza wa jalla bi awsafi kamalihi wa jalali domin ta tattara akan yabo ga Allah azza wa jalla da sifofi na isarsa da daukakar sa watanzihi an jami'in naqaisi da kuma tsarkake shi a barin dukkanin tawaya wa isbati tafarrudihi bil ilahiyya da kuma tabbatar da cewa shi kadai ne wato ya cancanta da abauta masa uluhiyya haƙƙinsa ne shine mai halitta to shi ya cancanta da abauta masa wa isbati al ba'si wal jaza kuma sura ta tabbatar da ta da mamata da kuma sakamako na ranar tashin kiyama domin yawmiddin ta nufi ranar sakamako ma'ana alkiyama din kenan wa zalika min qawlihi alhamdulillahi rabbil alamin ila qawlihi maliki yawmiddin wannan duk ilmummukan wannan bayanan suna nan tun daga kan fadin sa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya saboda ga Allah zuwa fadin sa maliki yawmiddin wa alal amri bil ibadati wal ikhlasi fiha kuma ta tattara akan umarni da ibadoji da kuma ikhlasi a cikin su wato duk abin da za a yi ai domin sa domin neman yardar sa wal itirafi bil ajzi an al qiyam bi shay'in minha illa bi anatihi ta'ala kuma da amsawa tabbatarwa cewa ba za a iya tsayawa da yin wani abu ba cikin ibadar ko ainihin wato yi domin sa ikhlasin da ma sauran abubuwa ba za a iya yin su ba sai Allah ya taimaka ya yi taimako ko mai saukin abu to ba zai zama mai sauki ba sai fa in Allah ya sauƙaƙa shi a cikin fadin Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kadai muke neman taimako wa tashtamilu ala tariqi sa'ada kuma surar ta tattara akan bayanin hanyar samun babban rabo surar ta tattara akan hanyar bayanin hanyar samun babban rabo Allah ya sa muna daga cikin masu shi wanda duk ya samu babban rabo da wannan sura take ambatawa shikenan ya rabauta har abada mumini ba zai gaji ba da yawan roƙon Allah wannan babban rabo allati yadullu alaiha qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim abinda fadin Allah ta'ala ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici ya tattara akan wannan isma'anahu domin ma'anar wannan shine kana fi shaqa'in muqim wato mutum kafin wannan sa'adar kafin wannan rabon babban rabo a cikin wahala yake wahala wadda baya rabuwa da ita ta dindindin wahalar wato ita rayuwar duniya duk ma ko a wani matsayin mutum yake baya rabuwa da wahala sai dai kawai ta sha bamban wahalar talaka da launinta wahalar mai mulki da launinta wahalar mai dukiya da launinta wahalar mai masani da launinta wahalar jahili da launinta wahalar namiji mace babba yaro kowa gidan duniya gida ne wanda ba a rabuwa da ɗawainiya a ciki laqad khalaqna al-insana fi kabad ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi Allah ya halitta mutum cikin ɗawainiya ya kai mutum lallai kana ta fama da ɗawainiya har ka gamu da ubangijinka kuma lalle za ka gamu da shi to haka kuma abin yake in ka ga wahalar dan adam wahalar mutum ta kare a duniya to ya bar duniya ya gamu da Allah to in rahamar Allah da wannan sa'adar ta mai shikenan ya huta Allah sa sa'adar ta mai mana ya samu sauki da hutu da kuma rashin duk wata fargaba har abada wa tashtamilu kazalika ala alwa'di wal wa'id kuma surar ta kunshi wato alkawari na sakamako na alheri kikyawan wato lada da kuma gargadi narko wato akan anin mummuna aiki daga fadin Allah ta'ala siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, wato ta farkin wa'anda ka ni'imtar akan su ba ta farkin wa'anda aka yi fushi akan su ba kuma ba ta farkin atattu ba. ما أن ذكر المغضوب عليهم والضالين يشير أيضا إلى نوع قصص القرآن. تردد تيوا واتو أنبت وأن لكن في شيء أكنسو لكم أتتو ينا إشارة هر إزوا هر إلايو إزوا جا أقوي نوع قصصوشي أتينا القرآن ما يجرم كما هك القرآن ياتترى أكن قصصوشي ديوا أمومي ديوا. الله تبارك وتعالى ya bamu labari na tumma wato farkon samuwar shi Adam din ba dan sa ba kamar mu ce dan Adam din kansa ko wa sannan dan sa ya'yan nasa haka zuwa al'ummomi daban-daban ga wata ciyar al'umma annabi Nuhu alaihi salam da famar da wannan annabi yayi da su shekaru 250 sannan annabawa a bayansa tattara annabi Hud alaihi salam annabi Salih alaihi salam bayan wasu annabawa aka gangaro har zuwa su annabi Ibrahim alaihi salam duk wanda suka yi lokaci tare aka zo kuma a jikokinsu annabi Musa alaihi salam kwanci Yaqub da zuriyarsa har zuwa su annabi Musa aka gangaro har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummomi daban-daban wato aka faɗi wasu dalla-dalla waɗansu kuma a dunkule a cikin ishara duka domin ya zama izina ya zama anin darasi. To duka wannan sura ta tattara a kan wannan sura ce wacce Allah maɗaukakin sarki ya dunkule albarka mai yawa da ilimi mai yawa da imani mai yawa da yabo da tsarkakewa ga Allah masu yawa da neman taimako da addu'a mai yawa a cikinta in mai karanta ta ya karanta ta da shi'uri a riska da ji a ransa cewa gayan matsayinta yadda yake to shauƙinta ba zai bar zuciyarsa ba. Kuma daga ijazin alqur'ani da a ce wani abu ne wallahi duk irin yanda masu tsara shi wato suka tsara shi bisa hikima da fasaha da an gaje da shi an furzar da shi an yi watsi da shi amma Fatiha ita tafi komai yawan karantawa a baki da harsunan mu'minai amma kuma ita tafi ta'allaka da daɗi anin a zukatansu da bakunansu da kunnuwansu. To kaga wannan lamari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ka dawo mana da wannan albarka na wannan sura a cikin zukatanmu da rayuwarmu baki ɗaya. سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ده سونان الله ماي رحمة ماي جنكاي الحمد لله رب العالمين بوديا تا تبتا غا الله وبنجين تالكاي بوديا تا تبتا غا الله وبنجين تالكاي idan aka ce godiya to su wannan yana nufin yabo cikakken yabo wanda ainihin ake yin sa ga wanda ya cancanta a yabe shi domin wani kyakkyawan abu da ya aikata kuma ya sifanto da shi. Wato wannan siga ta alhamdulillah wato tana nuna alhasru wal kasru wato killacewa da tattarawa wato dukkanin yabo nau'in yabo da godiya to sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wato wanda ya cancanta da su bisa ainihin haƙiƙa bisa kamala to shine Allah subhanahu wataala rabbul alamin ubangijin talikai. Alalamin jam'i ne na wato alam su ne halittu al'alamin halittu daban-daban talikai daban-daban daga ce alamin to dukkan wani abu kullu ma siwa Allah kullu ma siwa rabb subhanahu wa ta'ala shine al'alam ko al'alamin duk abin da ka gani abin da ka ji labarinsa dukkan abin da Allah ya halitta to ya shiga cikin fadin al'alamin to Allah madauki sarki shine ubangijin waɗannan al'awalim din da baki ɗayan su shine mahalicin su shine wanda ya samar da su kuma yake ainihin renan su yake tafi da ainihin rayuwar su anan yake cewa alhamdulillahi was sana'u ala al-jamil al-iftiyari min ni'matin aw ghayriha tafsirin godiya ita ce yabo akan kikkiawan abu da mai shi yayi shi bisa ra'in kansa domin duk abin da Allah ta'ala ya wa bayinsa ai kyauta ce daga wurin sa da babu su ma shi ya so ya samar da su ya kirkiro su shine fadirus samawati wal ard wanda ya kirkiro samai da kasai ko badi'us samawati wal ard wanda ya kirkire kuma ya kagi samai da kasai saboda haka duk abin da yayi mabayinsa duk abin da yake nake kyautatawa ga bayinsa to wannan kyautatawa ce ta ra'in kansa kuma ta zaɓin kansa ni'ima ce ko ninta wato ni'ima wajen kawo mutum abin da yake so ko kuma a tunkuɗe masa abin da baya so cikin abubuwan da za su wahalar da shi huwa sabitun lillah to wannan godiya wannan yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce Allah alam lil ma'budi bi haqq to shine babban suna ba za ka ce sunan yanka ba tunda Allah ne subhanahu wa ta'ala domin mutane da aka ce alam to al asma'ul a'lam to sunan yanka kenan amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wato su babban suna wato sauran sunayensa sifofi ne idan aka ce Allah sai a ce huwar rahman ar-rahim al-malik al-qudus da sauran har zuwa ƙarshen ire-iren waɗannan sunaye amma dai babban sunan shi ne Allah maliki jami'in khalqi wa rabbihim bi lutfihi wanda ya mallaki dukkanin talikai kuma wanda ya rene su da tausasawarsa akwai tausasawar Ubangiji a cikin tafiyar rayuwa wato tafiyar halittu rayuwarsu min insha'il makhluqi ila kamali tun daga soma abin halitta har zuwa lokacin kammaluwar abin halitta Allah tabaraka wa ta'ala tausasawarsa tana bi misali ɗan adam ka duba tun daga sanda za a ɗiga ɗigon nutfarsa a cikin ciki Allah ya tattalin wannan bai lalace ba duk irin jijjiga da duk irin yanayi da ake ciki ya tsara abin har ya zama gudan jini ya zama gudan tsofa ya zama ɗantayin da a waje yake ina ƙwararrun likitoci ma a wani matakin ba za su iya masa ba akwai matakin da sai ya kai wannan matakin tukuna su saka shi a wurin da za su iya ajiye shi haka ne ko to haka nan har Allah ya kai ga sanda zai fito da shi da raunansa har kuma ya kai ga kammaluwa to haka wannan ga mutum kenan to haka za a gani ga dabba ga tsuntsu ga ƙwaro da komai Allah ya da tausasawarsa ainihin da bi sannu cikin ingantaccen sani da cikakke ga kowace halitta fal ayatu tusbitu al-uluhiyya wa rububiyya ila wada ayar tana tabbatar da cancantar bauta da kuma mallakar bayi ga Allah shi kadai ma'ana shi ya halitta su ya mallake su shi kuma ya rene su yake ci gaba da tafi da su bittali shi ya cancanta da su bauta masa da saboda me za a bauta wanda bai halitta ba bai rena ba bai tsare ba haka kuran wani ma abin bautar ya zama mai bautarsa ya girme shi kuma shi kenan to ai kaga bautar babu hankali a cikinta balle a ce akwai cancanta wal alam huwa ma sai wallahi alam shine duk abin da ba Allah bane alam din nan kalmar min al alama an dauko ta ne daga alama alama ko mu aka ce alama wani abu da ke nuna akwai wani abu ko alama wani ya shige ta nan ga sahun san ko kuma alamar mota ta shige a nan gazanin tayoyinta nan. To, anna kulla makhluqin alamatu tadullu ala mujidiha wa huwa Allah. Wato dai cewa dukkan wani abin halitta to alama ce da ke nuni akan wanda ya samar da ita wanda shine Allah. Komai ka gani? Komai ka gani alama ce ta cewa Allah yana nan. Wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu al-wahid. A cikin kowane abu akwai abin da ke nuna cewa Allah ɗaya ne. Dan inda ba ɗaya bane to da jayayya da saɓani. Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Da ko wasu abubuwan bauta daban cikin sama da ƙasa baitin Allah to da sama da ƙasa sun gurɓace da sun anin wajen jayayya ja'inja da bambancin shawari a tsakanin masu iko to da ya sa duniya wato ta ɓaci. Yanzu ba ka gani ai ƙarfin da 'yan duniya suka samu wani yana da makaman ƙare dangi, wannan ma yana da su, wannan yana da kuɗi, wannan yana da kaza, wannan yana da soja masu ƙarfi, wannan yana da magoya ba, kullum sai ga ana ta rigima. Maimakon a gane cewa kowa ɗin ya haƙura da fitinarsa a zauna lafiya shi ne kowa zai ji daɗi, sauran marasa ƙarfi ma sai su ji daɗi. To amma kowa saboda jin cewa ya isa to sai gaba ɗaya a yi ƙoƙari kamar a fashe duniyar gaba ɗaya da wato ja'inja. To amma Allah tabaraka wa ta'ala da yake ɗaya ne a cikin dukkanin tasarrufi shi zai cewa abukun fayakun. To shi kenan sai abubuwa suke tafiya a yadda ya so. Da duniya ta daɗe da halittu sun daɗe da rugujewa ga wasu amma ga su suna tafiya wato hasba iradatihi wa mashi'atihi gwargwadon yadda ya so ya kuma ya nufa. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman mai jin ƙai bi jami'a kalƙi ga dukkan halittunsa. Shi yasa Hausawa ke cewa mai gamammiyar rahama, saboda a duniyan nan wato mutum da aljan waɗanda su ne mukallafai ko su masu da'a su da kangararrunsu duka suna samun rahamarsa, rahmaniyarsa tana game su ballantana sauran talikai. Amma a lahira rahama ga ainihin mutane da aljanu to wannan ta ta'allaka ne da ainihin rahama da biyayya gare su Allah subhanahu wata'ala da su kai. Wa kana bil mu'minina rahima, shi yasa yake cewa mai gamammiyar rahama a duniya Ar-Rahim, mai keɓantacciyar rahama ainihin ga mu'minai a lahira. A duniya kowa da kowa mutum ko zagin Allah subhanahu wata'ala yake yi wanda suna ma yi duk abin da Allah ba so shi suke yi, amma Allah sai ya basu da jin daɗi mai yawa. Qul mata'ud dunya qalil, sai a ce musu to ga qalil din nan kuje ku mutu. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya misalta daɗin duniya da yanayin ɗigo ɗaya ko abin da za a tsoma yatsa, danshin tsoma yatsa a cikin teku. To dan an san ma kafiri da aka haramta masa ni'imar da take kamar yawan teku, ai kaga ba mamaki. To shi ne mai gamammiyar rahama a duniya kowa zai samu, amma mai keɓantacciyar rahama ga mu'mini kenan a lahira. A lahira ba wanda zai samu rabo ko daidai da ɗigo ɗaya na ruwa mai sanyi ko ƙwaya ɗaya ta abinci ko kuma barci na minti ɗaya jin sanyi. La yazukuna fiha bardan wala sharaba, duk ba wannan ga kafirai sai masu imani kadai. Amma kafiri ban kwanansa da dukkan waɗannan to tun kafin ransa ya fita a duniya ne. Allah ka tsare mu. Fi hadhihi al-ayati isharatun ila kulli ni'ami ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya. To kaga cikin wannan aya akwai nuni zuwa ga dukkan ni'imomi na duniya da na lahira. Allati yusliha Allahu ila ibadi, ni'imomin da Allah yake ba da su ya sadau wato ya miƙa su zuwa ga bayinsa. isda shine miƙawa sadaukarwa miƙawa wa min ajalli tilka ni'mati ni'ami ni'matul islam wal iman yana daga mafi girman wa'annan ni'imomin ni'mar addinin musulunci ni'mar imani da imani babu abin da ya kai wannan wato duk abin da mutum ya rasa a duniya amma in ya samu rabon imani da musulunci to ya samu babban rabo ko ba a tafi an bar shi ba ko bai rako mutane ba a rayuwar duniya ya yi tafiya ta gaske ta gari kuma tafiyar tasa ce ba ta wasu ba shi ne sai dai a raka shi amma ba ya zama ɗan rakiya ba domin ya samu sababi na kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma kyakkyawar makoma a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce allahumma ya wali al-islam wa ahli masakna bil islam hatta nalqaka alayhi wa wani hadisi ingantacce da al-imam an-nasa'i da diya al-maghdisi ya rawato a muktara insa hadisi sahihi ya allah ya majibunci musulunci ka sa mu rike addinin musulunci har mu gamu da kai akan sa daidai da hadisin ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik annabi yusuf alaihi salam bayan da Allah ya bashi baiwa mai yawa ya samu faramiya da yawa jarabobi iri-iri da yawa amma Allah sai ya bashi aqiba mai kyau a rayuwar ya ni'imtar da shi ya bashi mulki ƙarshe abinda ya roƙa shi ne cikawa a kan musulunci rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani ta'wil al-ahadith fatira samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin domin idan mutum duk abin da ya samu duk ko menene mutum ya samu an bai samu at-tawaffi ala al-islam ala al-iman wa ma'al muslimin wannan ya zama hasara fara'ina fir'aunoni misali irin su Nimrod irin su fir'auna din fir'auna ɗaya bayan ɗaya da manya-manyan sarakuna na tarihi balle ma waɗannan 'yan kucikubaninsu na yanzu waɗanda suke samun ɗan lokaci kaɗan an ce wannan Nimrod shekara 400 ya yana mulki Ibn Abbas shekara 400 irin shekarun da kuma wanda sun fi auki a kan na yanzu sai ka haɗa shekaru da yawa na yanzu su yi shekara ɗaya na da amma shekara 400 yana mulki amma ƙarshenta sauro ne ya halaka shi da ƙarshensa ya zo aka saukar da sauro ya cicije mutanen nasa gaba ɗaya ya bar su ƙarambal shi kuma aka bar shi sauro ya shiga ta kafar hancinsa a zuwa ƙwaƙwalwarsa kuma bai mutu ba da yake na ikon Allah ne kowanne ma na ikon Allah ne amma wannan na ƙoƙoba ne haka shekara da shekaru ya yi ta fama da azaba har ya mutu da haka mulkin nasa bai masa amfanin komai ba to shi yasa ya ce yana daga mafi girman waɗannan ni'imomin ni'imar musulunci da imani Allah ka dawo mu da ita maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako ranar mamallakin ranar sakamako ranar tashin kiyama kenan ranar da za a baiwa kowane mutum lada da sakamakon abin da ya aikata ai almutasarriful kamilu tasarrufi fi khalqihi yawm aljaza huwa yawm alqiyama wato wanda ke gudanar da al'amura shine tasarrufi mai cikar tasarrufi kuma domin dukkanin abubuwa na talikai shine alhayyul qayyum mai cikakkiyar rayuwa kuma wanda yake tsaye ainihin cikakkiyar tsayuwa a kan talikansa ko kiyashi balle abin da ya fi shi irin su sauro da sauransu duk wani abu da zai gani ba wani ko buɗa ka ji wani ƙwaro yana yi to sai da izinin Allah Allah ne ya tsara masa haka rarrafawa da duk masu rarrafawa suke rarrafawa daga masu kafa har masu jan ciki da masu motsawa irin su tsutsa da su duk da nufin Allah suke balle dabbobi da tsuntsaye balle ma ɗan adam sarkin wayo wanda Allah ya masa baiwa mai yawa, duk komai ka gani ana yi, Allah ne ta'ala yake sarrafa wannan abu yake jujjuya shi. To a duniya fa kenan, to ranar alkiyama, to ita a duniya Allah ya barwa mutane waɗansu abubuwa da suke sababtawa, duk da sakamakon sababin duka nasa ne, sababin da sakamakon duka nasa ne, amma dai su suke muzawala, suke fama da ainihin tafi da sababin. Kamar ranar alkiyama ba wani wanda ke da wani sababi ko ɗaya, sarrafa mutane kawai za a yi, ba ranar aiki ba ce, ba ranar nema ba ne, ba ranar a gudu a je wani wuri a tsira daga wani abu ne ba, rana ce wadda kowa zai zuba ido kawai sai yadda aka yi da shi. Duk ka yi tunanin wannan, tun daga farkon duniya Adam alaihissalam a cikin jinsin mutane, sannan ba mu san farkon lokacin da aka ani farkon aljanu ba, Iblis alaihissalam shine Iblis la'anallah, Iblis shine kuma farkon aljanu, to ba mu san farkon su ba, Allah ne ya san farkon. Amma tun daga farkon halitta shaydanu daga jinsin Iblis da kuma Adam a matsayin farkon jinsi na mutane alaihissalam har zuwa ƙarshen duniya, mutum na ƙarshe da mala'iku da Allah ya halitta ninkin ba ninki da sauran halittu duk Allah zai taso da su ranar alkiyama. Amma kowanne daidai da ɗaga ƙafa sai an wa mutum izini, inda mutum ya tashi daga kabarinsa nan ba zai gusa ba, san masa izini yi kaza yi nan, sannan zai nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu suna tashi daga kabarwaransu, dama za a kawo abin hawa wani saboda karamcinsa, wato shi kadai ma za a dora shi kan abin hawansa a raka shi zuwa ainihin dandalin alkiyama ba wata wahala. Wasu kuma daraja ba ta kai ta wancan ba, sai a sa mutum biyu haka ko fiye da haka. To amma wani kuma haka zai tashi ba abin hawa, dole haka zai taka da kafarsa ko mil dubu nawa ne, wani kuma ba lafiyar kafar ma, wani a shanye yake, wani ma an birkita shi ta kaya yake tafiya ta fuska da sauransu duka kowa. To amma kowa dai ba wanda ke iya cewa komai, ba wanda ke iya sarrafa komai sai Allah. Wa khashatil aswatu lirrahman la tasma'u illa hamsa, duka muriyoyi dukkanin wata hayaniya babu, kowa ya risuna wa Ubangiji, ba abin da kake ji sai motsin kafafuwa taku. Duk talikan nan inda aka yi da sunan za su yi. To shi yasa ya ce mai sarrafawa, mai cikakkiyar sarrafawa a cikin talibansa ranar sakamako, wato ranar alkiyama, yawma izin yi wa fihimullahu dinahum alhaq, rannan Allah zai cika musu sakamakonsu na gaskiya. Babu kuskure, babu san rai, ba san zuciya, gurgudan abin da mutum ya aikata gurgudan sakamakonsa. Wa huwa ta'ala alkamilul mutasarrif fi kulli yawmin, ko da yake shi Allah ta'ala shine mai cikakkiyar sarrafa wa, wato mai cikakkiyar tasarrufi a kullum ma, ko nan da muke a nan gidan duniyan ma Allah shi ke sarrafa komai. To amma illa annahu fi yawmil jaza, to sai dai a ranar sakamako, ranar alkiyama abu yanu ya fi bayyana, ranar alkiyama ikon ya fi bayyana. Shi yasa aka ce mamallakin ranar sakamako, wa fihi yaqulu limanil mulku alyawm, wane ne yake da mulki a yau? Duk wanda Allah ya ara musu mulki a duniya Allah ya karbe tun daga can gidan duniya, nan ba wanda zai mutu a ran da ya mutu yana kan kujeran mulki, daga san da aka masa mummunan kai jiki ya dau zafi ana makyarkyata ba a san halin da ake ciki ba, daga nan ma dama ko su da suka naɗa shi ko suke jin shi sarkinsu ne suke bin sa, sun fidda rai daga shi to kawai tunanin wane ne zai mai madadinsa, shi kan ya gama. Wani ma shi da kansa sai wasiya ya ce wane ya zama madadinsa, in masu wannan wasiyan ne ya sauka. In ma ya yi hakiki ce ba zai sauka ba, an cire ransa to an saukar da shi, an sauke shi dole. Saboda haka kowa zai tashi ranar kiyama kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wafatan quratan walla, ba wanda za a karanta masa saboda ya taɓa mulki a duniya ko an yi wani matsayi na addini a ce a shi wannan za a tashi shi tashi na musamman. Tashin farko dai kam ko riga babu, bare takalmi ba riga ba wando ba takalmi, har lokar kaciya za ta dawo. Sai dai daga baya duwan abubuwan da Allah ya nuna mutane shi kadai ke da mulki a ranar. Akwai kira'ar maliki sarki, to ma'anar kusa da kusaci, wato ma'ana wanda mulkinsa zai bayyana, ikonsa na sarauta za su bayyana cikakkiyar bayyana a ranar sakamako ranar alkiyama ɗin kenan. Ko kuma mamallakin dukkan komai ranar alkiyama, eh mai mulkin ne ko kafin nan ma, to amma dai a yau ya karɓe komai da komai, aro da ya ba mutane, yar dama da ya baiwa mutane ya karɓe. Wanda yake ji da yana da mulki, yana da ƙasa, yana da kaza, yanzu ya zama ba kowa ba, to shi yasa ya ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin, sarki ranar sakamako ko kuma mai mamallakin ranar sakamako. A rannan ne za a ga zunzurutun zallan wato ƙarfin mulki da buwaya na Allah subhanahu wa ta'ala. Sai zai sai an tashi bayin gabaki ɗayansu a ibris da su, sai sun nemi ceto daga manyan bayin Allah ulul asmi na rusul, cewa su roƙi Allah a yi hukunci ko a san matsayinsa, saboda jingun-jingun da aka abin nan aka yi bayan an tattaro mutane. Mutane suna tsaki aljanu suna raje su, mala'iku sun raje aljanu ba inda mutum zai fita. To sannan ne kuma Allah zai izini ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da za a fara hisabi. To duk waɗannan abubuwan su ne abinda ya sa Allah ta'ala ya ce shi ne maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, kuma maliki yawmiddin sarki ranar sakamako. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka kadai muke bauta, ana khusuka bil ibada, muna keɓe ka da bauta domin tauhidi kenan. Ba zai taɓa yiwuwa ba a ce za a bauta wa Allah amma kuma a haɗa shi da waninsa, ba zai taɓa yiwuwa ba, dole sai an keɓe shi da bauta shi kadai. Man kana yarju lika rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wanda duke fatan gamuwa da ubangijinsa ya samu kyakkyawan sakamako a tsirar nan tashin kiyama, to falyamal amalan salihan, ya aikata aiki na gari bayan imani, wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kuma kada ya tareta kowa da bautar ubangijinsa. To dama haka Allah ta'ala shi kadai wato ake bautawa, wa hiya baytul khudu'i ala muwafaqati shar'i, wato bautar ita ce matukar ladabi akan dacewa da abinda shari'a take bukata ko take so. Yanna haza sha'anu, domin wannan shine sha'anin wato ita bautar. In dai za ka yi bauta to ka bar san ranka, ba za ka ce haka nake so ba, menene ubangijin ka yake so, me ya saba maka, shikenan. Kisa addinan kafirci wato waɗanda suka ginu a kan san rai duka ya san ba su da wani amfani ko tasiri a wajen Allah. Inna dina inda lahil islam, addini a wurin Allah karɓaɓɓe kawai shi ne musulunci, wanda shi ne miƙa wuya ga Allah. Ragamarka ka miƙa ta ga mahaliccinka wanda shi ya samar da kai, ka yi masa ɗa'a shi kaɗai, wannan shi ne bauta. Wa iyyaka nasta'in, kuma gare ka kaɗai muke neman taimako, alal ibadati wa ghairiha, akan bautar da kuma waninta. In Allah bai taimaki bawansa ba, wallahi ba zai bawan ba zai iya yin bautar ba. In Allah bai taimaki bawansa ba, to bawan ba zai iya tsayawa akan bautar ba, domin ita bautar sakamakon yinta na alheri ko kuma sakamakon rashin yinta ko kuma sakamakon aikata mummunan aiki duka gaibi ne abu ne wanda ba a ganin sa aljanna da wuta ba a ganin su to saboda haka in ba Allah ne ya saka wa mutum taufiki a cikin zuciyarsa da hasken imani da gaskatawa ba sai kokonto ya shiga in ma ba a ƙaryata ba to ƙarshe sai ya zama ba a sakankance ba ba a iya fin ƙarfin zuciya da kwaɗayinta da sha'awarta ba saboda haka ne za ka ga yanzu akasarin musulmai a dunƙule sun yadda akwai alƙiyama akwai sakamako kyakkyawa ko mummuna amma da ke abin a ɓoye yake saboda haka sai ya zama ba a nishaɗantuwa sosai da yawa ba sa samun kuzari sosai na su tsayu a kan ayyukan alkhairi sosai domin mai dan ladan a ɓoye yake ko kuma da yawa ba a tsoron sharrin zunuban na ƙin ɗa'a ko aikata saɓo saboda ne saboda sakamakon a ɓoye yake amma ai ka ga misali yanzu abubuwa na duniya da yake buƙatu ne ko alheri ne ko sharri da ake gani a zahiri wanda ƙoƙarin ya zai samu kuɗi ya zai samu wani abu zai faranta masa rai ya zai guji abin da zai cutar da rayuwarsa abin da zai jefa cikin matsala da damuwa da yake abu ne na zahiri tare da cewa na gaibi shi ya fi tsanani shi ya fi tsanani sosai shi fi muhimmanci in mai kyau ne shi ya fi kuma haɗari in mai haɗari ne amma ba ganinsa ake ba to sai in akwai taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za a ainihin yi wannan bautar fala takunu illa bi ma'unatin manka bautar ba za ta kasance ba sai da taimakon ka wala mu'ina fil haqiqati ghayruka ko ba mai taimako bisa haqiqa an ba kai ba wa hadhihi al ayatu tadullu ala jami'i ma fil ibadati zahiriyyati kasalati was sawmi wal batiniyyati min al i'tiqadati sahiha wal ikhlasi lahu fi kulli shay wato wannan ayar tana nuni kan dukkan abin da ke cikin ibada ta bayyane kamar sallah azumi da sauransu da ta ɓoye kamar aƙida imani na ɓoye da kuma yi don Allah ikhlasi a komai wawal isani wato shi ne ka kyautata niyyarka biyan tamu da rabbaka ka annaka tara wailam ta kun tara wa fa'ina wa yara wato ma'ana ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa ne tunda ko kai baka ganinsa kana ka tabbatar cewa yana ganinka to yin waɗannan abubuwa aya ta tattara a kansu to kaga da taimakon Allah ake samu haka munafikai saboda rashin taufiki Allah bai sanya albarka da taufiki a rayuwarsu ba sai suke ta ainihin kumbiya-kumbiya sun ɓoye kafirci suna nuna mutane imani wani ko ba zai tsirar da su ba a gaban Allah haka nan fajirai sai su bayyana mutane kirki a zahiri a ɓoye su ta fasikanci mummuna sosai saboda menene saboda ba sa duba janibin Allah to taimakon Allah ne ba su samu ta wannan janibi ba shi yasa malamai suka ce mafi girman karama karamci da Allah zai maka baiwa ya baka istiqama wato istiqamatu zahiri wal ba'in ala ala'atillah wajenka da koyenka da bayyaninka duka su daidaita akan bin Allah ka zamanto ba mutane kake dubawa ba Allah kake dubawa in za ka yi abin da Allah yake so ko wani yana so ko bai so za ka yi in za ka aikata saƙon Allah so kamun Allah kake tsoro ko wani bai ganka ba Allah yana ganinka akwai ran da zai kama ka to wanda ya samu wannan to ya samu taimakon Allah in mutum ya rayu akan haka aƙibarsa za ta yi kyau amma babu wannan to akwai hatsari a cikin rayuwar mutum Allah ka datar da mu to shi yasa kullum yayin da muke karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu saka abin a ran mu sosai cewa ya Allah gare ka kaɗai muke bauta kuma taimakon ka kaɗai muke nema kuma taimakon ba wai iyakar sha'anin ibada ba a ibada da ita ce tafi muhimmanci kuma tafi sammatsi ko ba haka ba na shedan ya fi jefa mutane matsala a ciki amma sauran abubuwa ma duka taimakon na Allah ne yanzu misali matsalolin da dan adam ke da rayuwa a cikin su kamar halin da ake ciki a yau a ba abin da fi dacewa da mu kamar yawan iyaka na abudu wa iyaka nasta'in yawa da za a mutane za su yarda ma su dinga wuri da iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wato misali da makamantan wannan a cikin zukatansu da harsunansu gare ka kaɗai muke bauta kuma taimakonka muke nema yanayin da muke ciki Allah mun tuba ainihin muna komawa gare ka
ayi abinda za a iya yi na alheri kuma a kyautata a tuba, wallahi sai kaga abubuwa sun kyautata. Amma duk wanda zai tsaya ce wani a kira sunaye iri-iri, wani ma sunan wani iri, a ce shi ne wai yanzu shi ake jira ya yi tunani mai kyau ya zai gyara mutane, shi ma bai isa ba. Sababi ne shi daga cikin sababai, la'alla shi guduma ce kawai da Allah ya kawo ta don ta rafki mutane kan wani abu da suke ciki na gafala. In ba haka ba, wallahi in mutane sun koma sun kyautata iyaka na abudu wa iyaka na sa'in, an koma ana bautar Allah tsaye da farilla da nafila, a kyautata imani da dogaro da Allah, a istighfari a tuba, a kyautata wa bayin Allah, a guji cutar da bayin Allah ta duk wata hanya ta cutarwa, a kyautata. Wallahi suka ga ta inda ba a tsammani Allah ya kawo mutane sauki, domin ai mutanen da masu mulki da masu komai ma ba wanda ya kwace wa Allah iko, ko ba haka bane? Allah shine rabbul alamin, ko ba haka ba? Su ma talikan ne. Saboda haka in kai in bai in mutane sun nemi yardar Allah, sun yarda da Allah, shi yasa inda zai juya waɗanda suke cutarwa su yi su kyautata, ko kuma ya kawar da su ya kawo masu kyautatawa. Amma in mutane sun bar Allah, sun bar neman taimakon Allah, sun koma dabaru, an koma ana cewa masana tattalin arziki, masana harkokin zamantakewa, masana falsafa, masana kaza da kaza kaza, su taimaka ai kaza, kowa ya zo ya faɗi soki burutsunsa wai yadda za a yi a fita daga abin. To wannan duka hasashe-hasashe ne na mutane. Babu laifin mutane su yi amfani da abin da suka sani, amma bayan sun gyara tsakaninsu da Allah, sun zo sun tsaya a zahirin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, sun lazamci neman gafara a wurin Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusli samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tad'una lillahi wa qara. Irin wannan da soshi sun ana da yawa a cikin Alqur'ani, wanda wayarta an yin bayi su koma ga Allah, sai Allah ya nuna musu rububiyyar tasa, kuma sai ya nuna musu cewa shine Ubangiji kuma shine mai taimako. Allah ya datar da mu. Ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici. Ai arshidna ila nahjil mustaqim, ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici. Nasilu ila rahmatika, wanda nasilu ila rahmatika abinda zai kai mu zuwa ga rahmarka. Wa huwa shari'atun dharra, shine shari'a fara, shari'a mai haske, shari'a musulunci kenan. Wama shtamalat alayhi min imtisali al-awamir wa istinabi an-nawahi, da kuma abinda shari'a ta kunsa na kwatanta umarni da kuma nisantar hani. Wa akamu ma yutasabbabu min zalika fi'lan aw tarka, da hukunce-hukuncen duk abin da zai biyo bayan wannan, wato na aikatawa ko bari. Ma'ana dai addu'a ce wannan, cewa ka shiryar da mu bi tafarki madaidaici. Tafarki madaidaici shi ne aiki da shari'a, ba aiki da dabaru da wayo ba. Yan adam ba su gushe ba, komai tsananin jahiliya suna da waɗansu abubuwan da suke gani hanyoyi ne da suke rayuwa a kansu, tsare-tsare ne da suke ganin za su ba su nasara a duniya. To amma Allah da ya halicci bayansa shi ya san menene ya dace da su na alheri, kuma menene abin da zai wato cutar da su, sai shar'anta musu shari'ar da in sun bi ta, to hanya ce ta farki ne, wanda bai ne wanda zai kai su ƙarshe, to shine shari'a. To wanda duk Allah ke san sa da tawfiki, to sai ya dora shi akan wannan. Siratal ladina an'amta alaihim, tafarkin wa'anda kai nima a kansu. Wal ladina an'ama Allahu alaihim, kuma in baka san su wane ne waɗanda ake neman bin tafarki irin nasu, waɗanda Allah ya nima a kansu ba, to su ne humul ladina arshadahum ila alhidayati wal istiqama, su ne waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da su zuwa ga shari'a da bin tafarki madaidaici. Kaga ba a nufin manya-manya masu kuɗin duniya da aka yi a baya, ai kamar yadda ake lissafa waɗanda suka fi kowa kuɗi a duniya, a ce maka akwai mutane goma da suka fi kowa kuɗi a duniya, akwai na farkon su wani kaza kaza, kullum ana ta wannan lissafe, bayan su akwai kaza akwai kaza. To dama can duniya duk da ba ta da irin wannan ci gaba ne yanzu akwai wannan, to amma duk ba wannan ne waɗanda Allah ya nima a kansu ba, domin akasarin su ma za ka ga kafirai ne, in kuma ma suna danganta da addinin Allah galibin su fajirai ne, kuma azzalimai ne. kaga yawanci dukiyoyin ma da suka ga wuta irin wannan sakamakon zalunci ne ko kuma mulki kasaitaccen duk wannan ba shi bane dan galibi baya rabuwa da fusata ubangiji ko kuma cutar da bayin Allah to amma tafarki madaidaici shine na minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihin daga ainihin wato annabawa siddiqai masu yawan imani da yawan gaskatawa ga manzanni da kuma shahidai waɗanda suka sadaukar da rayukansu don Allah cikin bin Allah da kuma salihai bayin Allah masu bin shari'a suna rayuwa akan bin umarni da nisantar hanyi wa man yuti Allah wa rasulahu ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihin wa sunna ulaika rafiqa to wa'annan Allah ta'ala ya ce sun kyautatu su zama abokan tafiya in tafiyar ka ka jona da wa'annan to kana kan kikkiawar tafiya amma wallahi ko nawa ka samu komai kaurin jarinka komai girman matsayinka a duniya in babu wannan imani babu wannan tafarki to ka jona a hanyar da za ta zaren da zai tsinke komai karfinsa kuwa kuma sai lokaci mafi hadari ne wannan din zai tsinke kuma ba zai sake hadewa ba sai dai ya sada mutum zuwa ga azabar Allah da fushinsa ghayril maghdub wa kulluhum kanu ala millatil islam to duk waɗannan suna akan addinin musulunci wanda annabi adam alaihi salam ya sauko da shi tare da matarsa da zuriyar da suka kunsa kuma annabawa suka jaddada tun daga annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna dina inda Allahi al-islam man yattabi' al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin komai mutum ya mallaka in ba islam ya bi ba to huwa fil akhirati min al-khasirin to saboda haka kullum Allah ya saka a bakin mu dinga roƙonsa bin wannan tafarki na musulunci da imani ba tafarki na batattu ba ghayril maghdubi alaihim ba wa'anda aka fushi akan su ba wa humul yahudu suni yahudawa wa kullu man salaka tariqahum da dukkan wanda ya bi tafarki irin nasu min nafsi kitabillahi wa raka zahri wato jefar da littafin Allah a bayan bayansa ya zama duk abin da zai kawai abinda yake tunanin ci gaba na duniya kawai da bin abin da rai yake so shikenan ba maganar Allah ya yarda da wannan ko ba yarda ba halal ne ko ba halal ba a wacce ba ya hawa da bin son ransa wa amalin bi ghairi ma anzalallahu alaihi wa huwa ya'lam kuma da aiki ba da abin da Allah ya saukar ba kuma yana sani to kaga wannan shine duk wanda yayi wannan to abin da yahudu suka yi kenan Allah ya sanar da su a taura ya saukar da wasu tafi ma kaman zabura da makamantanta domin jaddada karantarwa da ke a cikin attaura ya aiko manzanni da yawa don a dora su akan musulunci amma sai suka bi suka bar bin wannan shari'a suka ainihin shirka suka sako son zuciya da bid'o'i kuma a tsarin mulki da shugabanci da dukiya suka sanya zalunci to sai Allah ta'ala ya fushi da su saboda sun take gaskiya da Allah ya kofiyayyen manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san wane ne shi a littafansu wala ma ja'ahum ma arafu a kafaru bi yawa da abin da suka sani yazo musu sai su kafirce masa sai Allah ya fushi da su gaba ɗaya saboda sun sani san take yace fa fihi isharatun ila tariki dugati min al-umm al-mutaqaddima wa ma wasalu ilayhi min azabillahi ad-dunyawi wal-ukhrawi cikin wannan aya akwai nuni zuwa ga tarihin wato batattu da suka kai matuƙa cikin bata daga al'ummomin da suka gabata da irin abin da suka kai gare shi na azabar Allah ta duniya da lahira kuma Qur'ani ya ba mu labari iri-iri labaru da yawa na sakamako waɗanda suke a matsayin sakamako na irin waɗannan mutane waɗanda suka sani suka take don mu ɗauki izina yau in mun san Al-Qur'ani mun san musulunci amma muka take ba mai aiki ba nafsu shay mummunan makoma irin wancan ita za ta same mu a duniya kuma a lahira sharrin mafi muni don haka gargadi ne walad dalin kuma ba tafarkin batattu ba wa humun nasara su ne nasara wato kiristoci wa man amila amalahum bi ghairi hudan min Allah da duk wanda ya aiki irin nasu ba da shari'ar Allah ba wato bin ake nufi su yahudawa sun fi nasara ilimi yahudawa suna da ilimi suna da karatu amma ba su aiki da shi ba nasara kuma duk galibin abubuwansu tatsuniyoyi ne da waƙe-waƙe da abubuwa babu ilimi kawai bid'o'i ne da ainihin tsare-tsare na jagororinsu ba shari'a haka suka yi ta tafiya to a musulunci gargadin da ake shi ne kada mutum ya sani ya taki ya kawo san zuciya ya bi a matsayin addini sannan kada mutum ya zama zai dinga bautar Allah imaninsa tauhidinsa ibadodinsa komai nasa sai dai kawai yayi wani ra'ayi kawai ya zauna ba karatu ba ilimi irin yanda mutane da yawa suka yarda su zauna a cikin duhun jahilci ba su da karatu ba sa kusantar masu karatu ba sa ma da kyakkyawar alaka da masu karatu wani lokaci ma kamar adawa suke da masu harkar ilimi da kira zuwa ga addini to wannan sai ya haifar da rayuwa a cikin duhu a cikin bata mutum ya tabe da ayina dauka cewa zai samu lada alhali ba mutum ya tayin abubuwa na gargajiya abubuwa na ibadan ma yayi ta bata karbu ba saboda bai iya ba to wannan kaga duka bata ne ka duba yadda Kirista suka zama a yau ba wani abu da suke in banda matan su je coci ayi ta kade kade da waki waki da me babu wata wani ba su da wata shari'a ba su da komai wannan bata ne to kaga musulmai da yawa da suka gurbace yanzu da bid'o'i da jahilci su ma nafsu shay an dawo da addinin ba karatu ba komai sai dai ayi ta waki waki ayi ta abubuwa na shirme da yawa haka yace to fadariqatu alil islam mustamilatun alal ilmi bil haqq wal amali bi hanyar musulmai ta tattara akan sanin gaskiya da aiki da ita wal yahudu alimul haqqa su yahuda sun san gaskiya ya arifuna kama yarifuna amma an su san manzo Allah kuma su san ƴaƴan su wa abawu la amala bima alim amma san aikin da abin da suka sani ba sai aiki da abin da suka sani ba fasa haqqul ghadab sai suka cancanci fushi daga ainihin Allah madaukin sarki masani in ya take sanin ya zama fasiki kangararre ya zama mai bin son zuciya to fushin da zai gamo da shi a wurin Allah ya da tsanani wan nasara amilu bi ghairi alilm wabtada'u fadall su kuma nasara sun yi aiki ba tare da sani ba sai suka kirkiro bid'o'i iri-iri sai suka zama batattu kuma suka batar da waɗansu kuma wannan shine mulakhasin abin da ke cikin duniya dama ko dai mutum ya zamanto yana bisa tafarki madaidaici to shine ilimi na shari'a yauwa to wannan shine shari'a shine bin tafarki na Allah kuma tafarkin da manzanni suka zo da ainihin su ayashi zuwa ga bayi wanda shine as-siratul mustaqim ko kuma mutum ya zama yana da sani ya karanta littafin Allah ya karanta addini amma ko ba niyya mai kyau sha'awa da sa rai na duniya sai kane kane a ransa sai ya bar anin hanya madaidaiciya sai ya karkata zuwa ga abinda rai yake so karshe kuma har yazo yana karkatar da anin nasoshin na addini ilimin na addini zuwa ga san zuciya kaga wannan sai zama ya janyo wa kansa bata wato fushin Allah madaukakin sarki haka ma wanda ya dauka tunani da fikira dan adam za ta sanar da shi yadda zai bauta wa Allah yan bid'a da yawa haka za ka gani wasu ba su da wani abu sai dai a yi taro kawai a tattauna kana sai me ake kullum a yi taro na ba karatu ba da'awa ba qur'ani ba hadisi ba fiqh ba komai kullum haka wai kuma harka ce ta addini kaga an shigo da wasu abubuwan da ba zai kama da komai ba in ban da wargi da wasanni kurin to me ma'anar wannan in ba bata dalal ba bata ba ka gani amma safa da haƙƙi illa dalal in an bar gaskiya ta shari'a ba wani abu sai ya fata sai sakin hali don haka wato kullum abinda muke karanta a wannan babbar sura muke ta roƙon Allah muna ta jaddada cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta kuma tabon kadai muke nema ihdinas siratal mustaqim ka shirye da tafarki na madai wa'anta ka akan tafarki madaidaici sawal allazina an'amta alaihim ghayr al-maghdubi alaihim walad dallin tafarkin wa'anda ba wa'anda aka fishi da su ba ko kuma atattu to ya zamanto mun saka wannan a zakatan mu a aikace cewa shari'ar muke nema tabbatar da ma'anar bautar muke tsakanin mu da Allah sannan kuma so muke mu koyi da wa'annan manyan jagorori a bisa wannan tafarki na Allah na musulunci kuma lalle muna jin tsoron fadawa dayan wa'annan hanyoyin guda biyu hanyar yahudu ta take sani ko hanyar nasara ta aiki da jahilci to in muka yi wannan zai zaburar da mu nemi sani mu nemi sani mai shari'a mai addini sannan kuma mu tsaya mu yi shi iyakar iyawar mu har ma mu kirawo waɗansu mu kuma mu riki addu'ar sosai cewa Allah ya riƙa mana ya tsare mana to da wannan Allah ta'ala ke tabbatar da bayin sa mana gata amma muna karanta kullum ba sabbin muke karantawa ba karatun mu ainin da da'awar mu daban abinda muke rayawa abinda muke aikatawa daban to wannan sai ya zamanto nau'i na yaudarar shedan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka zukatan mu da hasken shari'a haske na imani haske alqur'ani mai girma kuma muna tawassuli da wannan budewa da muka yi da karatun fatiha nan da muka yi Allah ta'ala ya mana tawfiki dai ya datar da mu da shiga cikin wannan lokaci na ramadan da kuma samu iko da damar tsayawa kan ayyuka na alheri da ma koranye mana damoyin mu da matsalolin mu da al'umma ga baki daya domin shine Allah mai tsikancin wannan kuma shine mai iko akan haka dan baiwarsa da ladafinsa da ramarsa da afuwarsa wani hadisi yana cewa Allahumma inna afwaka inna maghfirataka awsa'u min zunubina wa rahmataka arja min amalina ya Allah gafaraka da yabewarka sun fi yawan zunubanmu sannan rahmarka kuma ta fi yawan karfin gaban aikinmu to fatan mu shine gafara Allah ta wuce yawan zunubinmu da anin afwarsa ta wuce yawan zunubinmu kuma rahmarsa ta fi ta wuce yawan aikinmu duk abin da zamu aika ya to rahmat ta wuce yawan aikinmu to muka samu wannan mun samu tawfiki daga Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mana gafarta ma gabatan mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.